أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ta'ala ya kawo mai sha biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442, kuma yau 27 ga watan hudu miladiya 2021. A wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma a watan Ramadan, kuma a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi, tafsirin mu yana gudana a cikin suratul a'raf, kuma wannan shine majlisin mu na 16 insha Allah ta'ala. Wannan ayar tamu kuma zamu tashi aya, muna cikin tafsirin aya ta 13 insha Allah a cikin wannan sura mai albarka. Fadin Allah ta'ala da yake cewa qala fahbit minha. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يجي مع إبليس قال فاهبط منها. الله يجي مسا كسوكا دقاقري دقاقشكينتا. Mun ji fassarorin da malamai suka yi guda uku, suka ce min ha'ai min aljanna, daga aljanna kenan, wasu suka ce min ha'ai min as-sama'i daga sama, wasu kuma suka ce min al-manzilatir rafi'ati allati kunta fiha, daga matsayi madaukaki daga kake ciki da. Kuma mun ji bayanin da aka yi cewa duka fassarorin nan guda uku za su iya dunkuluwa su zama abu daya, domin aljanna a sama take. Zama a sama ko zama aljanna matsayi ne madaukaki. Shine Allah ta'ala ya ce fahbit minha, ka sauka daga aljanna daga sama, daga matsayi madaukaki da kake ciki. Fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha, ai baya cancanta kai girman kai a cikinta. Mai girman kai baya zama a cikin aljanna. Allah ta'ala bai tanaji aljanna dan masu girman kai. Fakhruj, saboda haka ka fita daga cikin aljanna, innaka minas sagiri, kai kana cikin walakantattu, kaskantattu, lalatattu. Ajiya mun ji bayanai da malamai suka yi game da wannan ayar, muna bayani a bangaren ta, bangaren girman kai da kuma sakamakon da girman kai yake haifar ma mai shi. Ajiya mun ji cewa abu na farko da mai girman kai yake samu a rayuwar shi na lalacewa shine Allah ta'ala yana hana shi fahimta ayoyinsa. Sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Allah ta'ala ya ce da sannu zan kauda fahimta ayoyina ga dukkan waɗanda suka kasance suna girman kai a ban kasa ba tare da gaskiya ba, inda za su ga kowace aya ba za su yi imani da ita ba. Muka ce nan aya kala biyu, ko ayatullahi ta'ala shar'iyya ko ayatullahi ta'ala al-kauniyya. Dika ayoyin Allah na cikin littafinsa ba za su yi imani da su ba. Ayoyin Allah na kaunu, na gudanar da duniyarsa, in sun gansu ba za su ƙara musu imani. Wannan sakamako mummuna na farko kenan da girman kai yake haifar ma mai shi. Shi yasa ba za ka ga mai girman kai yana karɓar gaskiya ba. In za ka sauke alƙur'ani ka masa fassara, ka jawo da hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nan, wallahi ba zai yadda da su ba. Saboda me? Saboda girman kai. Wannan abin da ya faru da Iblis ke. Abu na biyu da girman kai yake haifar ma mai shi mummuna annahu min asbabi sawa'ifin nar, yana ɗaya daga cikin sababban da suke ja mutun ya zauna a wuta. Allah ta'ala a cikin littafin sa ba a waje ɗaya ba yana faɗa mana, yana cewa ko makamancin haka, alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, ashe babu mazauni da Allah ta'ala ya tanadan ma masu girman kai a cikin wuta? Wannan su'al ne taqriri, kaman Allah ta'ala yana cewa tabbas akwai wuri da Allah ta'ala ya tanaje shi na zama ga masu girman kai a cikin jahannama. Saboda sakamakon mutane masu girman kai shine Allah ta'ala ya zaunar da su a cikin wuta ta jahannama. Allah ya tsare. Sakamako na uku mummuna da girman kai yake haifar ma mai shi, annahu yusabbibu ghadallahi ta'ala ala sahibi, yana jawo ma mai shi fushin Allah. Allah baya son masu girman kai. Idan aka ce Allah baya son mutum, yana fushi da shi kenan. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sai ce mai innahu la yuhibbul mutakabbir. La jarama, babu laifi, babu mamaki. Anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Allah ta'ala yana sane da abinda masu laifi suke bayyanawa kuma da abinda suke boyewa. Domin me inna Allah innahu la yuhibbul mutakabbirin, Allah baya son masu girman kai. In Allah baya son su mafhumul mukhalafa, yana kin suke. Idan aka ce Allah ta'ala baya son mutum, to kishiyar sa yana kin suke. Saboda ka Allah ta'ala baya son masu girman kai, baya kaunar su, yana fushi da su, yana kin su. Allah ya tsare mu. Sannan sakamako na hudu, anna Allah yuzillu sahibahu fi dunya wal akhirah, duk mai girman kai sakamakonsa shine Allah zai kaskantar da shi tun a duniya, sannan kuma Allah ta'ala ya kaskantar da shi a lahira. Al-Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin Shu'abul Iman, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah, duk mutumin da ya tawadu ya kankantar da kansa, to sai Allah ya daukaka matsayin sa. In ka zama mai kankantar da kai, baka dauki kanka bakin komai ba, baka hura ma mutane hanci, sai Allah ya ɗaukaka matsayinka, sai Allah ya kai ka matsayin da baka zata ba. Amma idan mutum ya zama mai girman kai, mai burokoko, mai nuna shi ya isa, to sakamakon abin da zai masa shine abin da ya mashe da. Ba shi nan Allah madaukakin sarki yana ce masa, astakbarta an kunta min al'ali, ƙarshe sai ce mai a wata a wannan wajen, sai ce qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sajid. Kaga sakamakon da Allah ya masa kenan tun a duniya, mai girman kai sakamakonsa Allah ya kaskantar da shi, ya walakantar da shi. Kaskanci mafi muni shine Allah ta'ala ya zara kaunarsa daga cikin zukatan bayinsa na gari. Duk mutumin kirki zai zama baya kaunarsa. In kaga masu kaunarsa, to za su zama ƴan ma'abbansa ne, masu zuga shi, masu faɗa masa ƙarya, ya sa baƙaƙen kayan wulik su ce farare ne fat, saboda yana son farara. Kaga shi ne wannan. Sannan kuma Allah ta'ala zai walakantar da shi a lahira. Sakamakon masu girman kai a lahira shine Allah ta'ala zai maida su kaman ƙwayar zarra a cikin wutar jahannama. Tun a filin tashin alkiyama za a riƙa tattake su. Kaman yadda hadisi ya tabbata a cikin Jami'u Tirmidhi da sanadi sahih daga Amr ibn Shu'aib daga babansa daga kakansa, wato Abdullah ibn Amr ibn al-As, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuhsharu almutakabbiruna yawm alqiyama, za a tashi masu girman kai a ranar gobe alqiyama, amsal adh-dharrati, kwatankwashin ƙwayar zarra. Kasan ƙwayar zarra mafi kankanta abinda Allah ta'ala ya halitta a ban ƙasa ke. Malaman mu suna buga misalin ƙwayar zarra, su ce ƙwayar zarra za ta iya shiga idan mutum da bai san baƙo. Ido baya son baƙo amma yana son ganin baƙo, yana son ya ganshi amma baya bashi masauki, bai son a sa wani abu a cikinsa ko? To ƙwayar zarra za ta iya shiga cikin idan ɗan adam, ta yi ƙwayaye guda dubu ta ƙyanƙyashe su ba tare da ɗan adam ya san su ya sani ba, saboda ƙanƙantar ta. Asgaru khalqillahi kenan, mafi ƙanƙanta halittar da Allah ta'ala ya yi shi. Shi yasa malamai suke cewa masu fassara zarra da atom suka ce ba daidai ba ne, saboda atom, ai atom an gano shi, an san nauyinsa, an san girmansa, kuma haffasa shi ana yi. akimiyanci to amma zarra fa zarra wata halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala mafi kankanta misalin ta shine abinda aka buga mana misali da shi za ta iya shiga cikin idan dan adam tai koyaye guda 1000 ba tare da dan adam ya sani ba kuma ta kankanshi kaga kankanta ta kai kankanta to Allah ta'ala zai tashi masu girman kai ranar gobe alkiyama a filin tashin alkiyama kwaye kaman kwayar zarra fi suwari rijal amma kuma sai a yi su a kiran mutane ga su kanana sakamakon yadda suka rika burokoko suna kumbar kansu a duniya to sai Allah ya walakanta su a lahira sai a kankantar da su yarshahum dhul min kulli makan kaskanci ya lullube su ta kowane bangare da ka gansu kaga walakantattu kaga kaskantattu kaga asararu fa yusaquna ila sijnin fi jahannam sai a kora su zuwa ga wani kurkuku a cikin jahannama yusamma bulas a wata riwaya aka ce bulas bulas wani daki ne na musamman ka san a gidan yaro wal iyazu billah a duniya to akwai dakin wadanda suka fi lefi akwai dakin wadanda suka fi lefi yanzu dakin da za a aje yan fashi ai ba lefi ba dakin da za a aje wanda ya ci bashi bane bibiya dakin su daban to wannan dakin na musamman a cikin jahannama ana ce mushi bulas haka manzon sallama ya kira shi bulas wani kurkuku ne na musamman a cikin kurkukun jahannama Allah ya tsare mu nan za a kora masu girman kai a ciki ta'aluhum narul anyar wutar jahannama ita kanta wutar a sama su take su kuma suna ƙasa yusqawna min usarati ahlin nar ruwan gyamban yan jahannama ruwan da zai rika zuba a cikin yan jahannama in suka ƙonu to sai a tara wani wata katotuwar kwatanniya sai ta cika kuma ga ta farfasa to ita ce za a rika wannan ruwan shine za a rika shayar da masu girman kai in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi a cikin jahannama kaji abinda za a shayar da su ke Allah ka tsare so da ka girman kai rawanin tsiyama munar ɗabi'a ce dan adam bai halasta ya makansa girman kai bai na ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub girman kai ba wanda ya cancanta ya siffanta da shi sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala yana faɗi a cikin hadisi kudusi yana cewa al-kibriya'u rida'i wal-azmatu izari Allah ta'ala yana cewa girman kai da isa su ne mayafi na kuma su ne gyaftona ba wanda ya cancanta ya yafa su sai ni so da duk mutumin da ya ja da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki wannan sifar ta al-mutakabbir ya sa makansa to sakamakon da Allah ta'ala zai masa kenan a tashe shi a filin tashin alkiyama a matsayin kwayar zarra amma surar shi ta mutane ana tattake shi sannan a kora shi a sa shi a wani waje da ake ce masa bulas a cikin jahannama kukuku ne na musamman sannan duk wata wuta tana samansa sannan kuma a rika shaye shi da shi daga cikin guba ruwan mugunya na ƴan wuta na jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu daga girman kai mummunar dabi'a ce kamar yadda muka ce wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan dinsa da kuma sanadi wanda ya kasance ingantacce to girman kai kenan da shedan yayi girman kai sakamakon da Allah ta'ala ya masa kenan yace fakhruj innaka minas sagirin ka fita daga cikin aljanna ka fita daga sama matsayin da kake da shi madaukaki da kana tare da mala'iku to yanzu ka sauka ka dawo ka zama walakantacce to shine sai Allah ta'ala zai ba mu labari shin shedan ya nemi tuba koko a'a me ya nema sai Allah ta'ala yace qala anzirni ila yawm
qala anzirni ila yawm yub'athun qala innaka minal munzirin
Allah ta'ala ya ba mu labari sai yace qala anzirni ay qala iblis shedan sai yace anzirni ila yawm yub'athun kai mini jinkiri kakka karbi raina kwata kwata ka ummutu ila yaumi ba'thun har ranar da zaka tashi halitta ranar da zaka tashi halittu gaba ki da qala fa innaka min al munzari sai Allah ta'ala ya ce dama kana cikin waɗanda aka ma jinkiri amma jinkirin cewa ba za ka mutu ba shi dan abin da yaso Allah ya masa anan qala anzirni ila yawmi yub'asu yace ya Allah kai mini jinkiri ka in mutu ai amhilni wa ajilni wa la tumitni wa la taqbid ruhi yana ce ma Allah ya Allah ka jinkirta ni ka banni ka sa ni in zama madawwami madawwami wanda ba zai mutu ba ranar da zaka tashi halittu bayan sun mutu to sai ka hada ni da su sai Allah ta'ala ya bashi amsa sai ya ce innaka minal munzari fa innaka minal munzari kai dama kana cikin waɗanda na kaddara cewa zan musu jinkiri amma jinkirin ba mutuwa ba a'a akwai lokacin da na tanadan maka in wannan lokacin yayi zaka mutu amma jinkirin da ka nema na cewa kar ka mutu to ba zai yiwu ba baka isa ka samu wannan matsayin ba ba ka da hududi ba ka da baka'i amma dai za a baka dama taka ci gaba da shahuliya domin ka samu dama halakar da waɗanda zaka halakar har zuwa lokacin da muka kaddara maka ka mutu shi yasa a wurare biyu a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya faɗa mana irin muhla jinkirin da ya ma shaytan a cikin suratul hijr da kuma cikin suratul sad Allah ta'ala ya bamu labari a can cewa yi qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asu yace ya ubangiji fa anzirni ila yawmi yub'asu fa anzirni ila yawmi yub'asu ya Allah madaukakin sarki ka mana jinkiri kar ka karbi raina har zuwa lokacin da zaka tayar da sauran halittu duka gabaki daya sai in hade tare da su qala fa innaka minal munzirina ila yawmi alwaqti almaalum Allah ta'ala ya ce kana cikin waɗanda muka majinkiri amma me ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wata rana na wani lokaci alma'lum wanda ni na san shi kaga yawmul waqtil ma'lum ranar da Allah ta'ala ya santa ya san lokacin da zai karbi ran iblis ashe iblis zai mutu abinda iblis ya nema saboda makiri ne ya so a bar shi kwata kwata ba zai danna mutuwa ya ci gaba da halakar da bayin Allah domin a gaba zai fadi yace to ai ya samu damar sa fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratak almustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin haka ya fada dama yake so a bashi ta ba zai mutu ba in ba zai mutu ba kaga zai ta aikata ta'ata ya ta kuntika tsiya yana halakar da bayin Allah amma duk da haka ya samu abin da yake so domin Allah ta'ala ya masa jinkiri daga lokacin da ya nemi a bashi wannan damar ta jinkiri har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai karɓi ransa shekara nawa zai yi kaga shekaru ne masu yawa dan adam a ire-iren mu kakan so a baka wasu shekaru domin kila kana da tsare-tsarenka da kake fatan Allah ya cika ma ko kakan so misali a ce ka kai shekara kaza a rayuwarka to iblis shi ma yana da tsarinsa da ya yi mummunan tsari yana da nufinsa mummuna sai ya ce ya Allah madaukakin sarki fa anzirni ila yawmi yub'asu kai mini jinkiri har zuwa ranar da za a tashi halittu in ka karɓi rayukan kowa to ni kaka karɓi raina kaka kashe ni ranar da za ka tayar da su to sai ka tayar da su shi kenan sai mu haɗe tare da su ni ban mutu ba Allah ya ce a'a damar da kake nema ba za ka samu ba amma dai ga abin da muka maka to haka Allah ta'ala ya sake nanata a cikin suratul sad qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun qala innaka minal munzirin ila yawmi alwaqtil ma'lum shi ma aka ce an bashi dama ta wani lokaci sananne Allah ya ban maka kansa sani ya san lokacin da zai karbi ran iblis saboda kai iblis zai mutu amma tabbas jinkiri an masa jinkiri domin ya mutu annabi adam alayhis salam ya mutu ya bashi ƴaƴan annabi adam alayhis salam suna ta mutuwa suna ta barin sa yau ma wasu sun mutu an jima ma wasu za su mutu gobe wasu ma za su mutu ba mu san ranar da Allah ta'ala zai karbi ran shaytan ba amma dai da yawan malamai sun fassara sun ce yawmul waqtil ma'lum suka ce ila nafakhatil ula ila nafakhatil ula an samu wannan fassarar daga manyan malaman tafsiri guda biyu an samu daga sahabi imam al-mufassirin sayyiduna abdullah ibn abbas al-imam ibn abi hatim a cikin tafsirin sa at-tafsir abinna at-tafsir bil ma'fu yayi riwaya daga ibn abbas cewa yawmul waqtil ma'lum an-nafakhatul ula kuri na farko da za'a sannan an samu daga tabi'i babban malami al-imam as-suddi al-imam isma'il ibn abd al-rahman ibn abi karima yayi riwaya an yi riwaya daga reshi shi ma ibn abi hatim da al-imam ibn jarir al-tabari dukkanin su sun yi riwaya da salsala ingantacciya zuwa ga al-imam as-suddi cewa abinda ake nufi da yawmul waqtil ma'lum shine an-nafakhatul ula kuri na farko me an-nafakhatul ula shine lokacin da Allah ta'ala zai kashe rayuka fa idza nufikha fi as-suri nafakhatun wahida fa idza nufikha fi as-suri فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذا النفخة الأولى علوك شم الله تعالى زيك برايك هوري نفقو تشينا إن أكا هورقه فأولا لوك تشيني لوك شم دزاعك برين إبليس أكاشا إبليس شيكي ننسيهوت كاقا بورن سديسو بيسامو با بورن سديسو شيني من abashi kai ya mutu kwata kwata ya zama ya dawwama aban kasa domin ya ci gaba da halakar da bayin Allah amma sai Allah ta'ala bai bashi wannan dama ba yana da dama ta har lokacin da za a yi hurun kaho na farko in aka yi hurun kaho na farko to daga nan Allah ta'ala zai karbi ransa shikenan sai ya mutu al-imam ibn jarir al-tabari yace wa hadhihi aidan jahlatun ukhra min jahalatihi al-khabisa yace wallahi wannan yana daga cikin nau'ukan mautar iblis maimakon da Allah ta'ala ya fi shi da shi me kamata yayi bai tuba ba wai kawai sai ya ce a bashi dama ya ci gaba da rayuwa shi kawai abin da yake so damar da yake so ita ce ka aka faransa a bashi ya ci gaba da shahuliya a duniya shi yasa ai daga cikin burin waɗanda suka bi shedan a duniya iblis bai da mabiya kaman yahudu a yanzu kungiyar da ake da ita ta satanism at-tayyaru shaytani suwaye suke jagorantar ta yahudu tuba babu su suke jagorantar ta to Allah ta'ala ya bamu labari su ma ba sa son su mutu wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya Allah ce wallahi zaka same su sun fi kwadayin rayuwa kowace irin rayuwa sun fi kowa son sa rayuwa ba sa son su mutu to kaga sun yi daidai da kakansu kenan domin tsarin su yau na duniya ubangijin su shine iblis manzan su kuma shine dajjal dajjal dai da ka sani shine manzan su suna bauta ma iblis sannan wanda yake tsara musu rayuwar su suke jiran ya dawo su bi shi shine iblis shi yasa yanzu suke da abubuwa da yawa wai sai kaga in sun hadu da juna sai ai haka yaran musu kuma da yake babu ilimi babu wayewa babu gogayya ta rayuwa sai mutum kawai yazo yayi zai dau hoto sai wani haka ya sa a difin sa sa kare kana cewa kai dan bautar iblis ne wannan bautar suna nufin kauhan iblis wai guda biyu shine haka hatta wannan hakan da ake dubbe da fa'ida ba yi da wata ma'ana ai haka da wadannan yatsu amma ka zaka ga mutum kawai yaro sai ya zo ya dau hoto ya wani haka sai ya wani haka wai sai a dauke shi wani ma zaka ga yayi haka to ka daina waɗannan ku rika sanin abubuwa in ka gane abubuwa ka rika sanin asalin su sai ka je kana ma wasu tallakai kila ba manufar ka ba kenan wani da ya gani shi kuma sai ya hada ka da su to kaga shine wannan Iblis baya son ya mutu amma Allah ta'ala ya riga ya masa ya riga Allah madauki saki ya san wayen Iblis sai Allah ta'ala ya ce ila yawmil waqtil ma'lum to shine Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi ya ce wannan yana daya daga cikin wauta na Iblis sa'ala rabbahu ma qad 'alima annahu la sabila li ahadin min khalqi llahi ilayh, yabo ki Allah abinda ya san ba wannan daga cikin halittun Allah wanda Allah zai masa haka. Kace kai ka mutu, kace ma Allah ya Allah ai haramun ne ma kai wannan addu'a a musulunci, kawai sai ka samu ne na addu'a yana cewa ya Allah kai ka kashe ni, ya Allah ka sa cikin insa, ka sa ni cikin wadanda ba za su mutu ba. Kaga mutum mahaukaci, wannan hauka ce. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum al-khalid, Allah ce ba mu sanya ma wani kafin ka ba ya ma'aikin Allah, ba mu sanya masa dawama a ban kasa. Yanzu idan ka mutu su kafirai da suke maka fatan mutuwa sai su dawama, a'a innaka mayyitun wa innahum mayyitun, za ka mutu su ma za su mutu. Kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai da Allah ta'ala ya halitta to sai ya dandani dacin mutuwa. Kullu man 'alayha fan, kowa sai ya mutu, kowa zai kare. To kaga ya za a yi iblis ya roki Allah ta'ala abinda ya san ba zai Allah ba zai masa ba. Kaga wannan jahilci ne, wauta ce, tsabagen wauta. Wadhalika annahu sa'ala an-nazirata ila qiyamis sa'a, wawancin iblis da dolancin sa shine wai ya roki Allah ta'ala ya masa jinkiri har zuwa ranar tashin alkiyama. Qala fa anzirni ila yawmi ba'thu, yace ya Allah kai mini jinkiri har zuwa ranar tashin alkiyama. Kai wannan sakarci. Wadhalika huwa yawmu yub'athu fihi al-khalq, ranar da za a halicci halittu kenan. Walau utiya ma sa'ala min an-nazirati kana qad utiya al-khuluda wa baqa'a la fana'a ma, da an bashi abin da ya roka kenan, ma'anar abin an bashi da wama kenan, ba zai kare ba, ba zai mutu ba har zuwa ranar tashin alkiyama. Abin da iblis ya so a masa kenan, iblis shedan ya roki Allah cewa kai ya mutu. Shi yasa daga cikin abin da ke jawo mu mutun halaka shine akwai me, akwai ibadul maut, kullun ka ganin ba yanzu zaka mutu ba, yana cikin abin da ke jawo mutun rashin tuba, yana cikin abin da ke jawo mutun rashin tuba. Amma idan kana kawo mutuwa kusa, ba fatan ta aka ce kai ba, domin annabi ya hana fatan mutuwa koda ba kai da lafiya ko ka shiga damuwa kai kai fatan mutuwa. La yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabih, kada ɗayan ku ya fatan mutuwa saboda wata damuwa da ta same shi. Kar kai fatan mutuwa, inda ake fatan mutuwa shine idan kaga za a fitine ka addinin ka, ana neman a raba ka da addinin ka, to ka nemi ka karo ba laifi kace Allah ka karɓi raina in mutu, da in yi kafirci ya Allah gara ka karɓi raina, misali. Amma dan rayuwa ta duniya irin wahalhalin da ake fuskanta, to baya halasta duk damuwar da ka shiga kai addu'a kace ya Allah ka karɓi raina, karka. To amma ana son kullun ka riƙa tunata, manzo sun ce aqfiru min dhikri hazimil lazzat al-mauta, ku riƙa yawaita tuna mai ruguza jin daɗi. Manzo sun ce fassara mai ruguza jin daɗi da ita ce mutuwa. Idan mutum kullun yana tuna cewa zan iya mutuwa ko da yaushe, to kaga kayan shi kenan suna daure, ko yaushe ta zo shi kenan a tafi, a shirye yake insha Allah. Shi yasa zaka ji sahabban Annabi sun suka tambayi mama za su mai yaushe za a yi tashin alkiyama. Sahabi ya zo ya ce ma manzo Allah sama, ya rasulullahi mata sa'atu, ya ma'aikin Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama. Qala rasulullahi sama madha adatta laha, Annabi ya ce me ka tanadan mata tashin alkiyama? Qala hubballahi wa rasulihi, yace na tanadan mata tashin alkiyama san Allah da ma'aikin sa. Manzo sun ce al-mar'u ma'a man ahab, mutun yana tare da wanda yake so. Sahabbai suka ce ba mu taba jin daɗi na wani da ya tambaya kaman wannan ranar ba, irin wannan tambayar da wannan yi, cewa da manzo sun ce al-mar'u ma'a man ahabba, duk wanda kake so to kana tare da shi. Kaga sai ka duba kaga su waye masoyanka kenan, masoyanka masoya ne ko masauya? Domin akwai masoya, akwai masoya, akwai masauya, akwai wanda za su soya ka su cinye namanka, akwai kuma masauya su nuna maka suna son ka amma daga baya su sauya su canza, akwai kuma masoya na asali na gaske, su ne bayin Allah waɗanda ya kamata ka zama tare da su, wanda kake son su dan Allah, son su da kake dan Allah ne saboda suna son Allah. kaga shine wannan saboda kan iblis wai ya roki abin da ya san Allah ba zai ba mutane ba ba zai ba wani daga cikin halittarsa wadhalika annahu la mauta ba'da al-ba'th iblis wayansa ya san idan akai tashi al-kiyama ba mutuwa sai ya ce fa anzirni ila yawmi ba'su to ya Allah ni kaman jinkiri har zuwa ranar tashi al-kiyama ka in mutu فقال جل ثناؤه فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم سي الله يباشي أمسا يتي أمك جنكري داما تم ربوتا على اللوه المحفوظ زا أباك جنكري هكا مكا قدر آمك كو كي ونن الدعاء كو بكي ونن الدعاء زا مبكا مالا ابن القيم رحمة الله عليه زامجي زي منا بياني أكا ويمي تيتي ما هكما لتسا الله أهل تشيئنا me yasa Allah ya halicci sheda bala'i baka tsayawa kai wannan tunanin bai taba zuwa maka kokoloka baka ce oh wai meye hikimar da ta sa Allah ya halicci sheda domin Allah ta'ala duk wani abu da yana da hikima sannan bayan ya halicce shi mecece hikimar da ta sa kuma ya bar shi annabawa duk suka mutu yanzu wannan annabi yake da rai annabi Isa alaihi salam shi kadai yake da rai imana Allah ta'ala ce ma qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahu kuma yace wa innahu la'alamu lis-sa'ati fala tamtahunna biha wattabi'u kaga annabi Isa zai dawo ce to amma duka annabawa sun gama rayuwarsu sun mutu to me yasa annabawa suke mutuwa manzannin Allah suke mutuwa waliyan Allah suke mutuwa shuhada'u suke mutuwa as-siddiquna suke mutuwa salihai suke mutuwa ma iblis na nan malam ibn qayyim a gaba can zamu ji insha Allah ta'ala ko yau ko gobe zamu ji amsoshin da zai ba mu a cikin littafin sa da ya rubuta akan al-qadr shifa'ul 'ali fi masail al-qada'i wal-qadri wal-hikmati wat-ta'ali ya bada amsoshi masu gamsarwa hikimomin da suka sa Allah ta'ala ya halici iblis bayan ya halici iblis kuma ya wanzar da iblis a ban kasa iblis ya ta ta'asassa ai kila zaka iya gano haka yanzu da ba iblis duk wannan karatun ma fa ba za mu yi shi hato kowa mutumin kirki ne to wa zaka mu'azzi kaga ladan da Allah ta'ala ya kaddara mu samu mu masu wa'azi ba za mu samu ladan mahalarta wa'azi da sauraron karatu duk ba za a sama ba to amma cikin hikimar Allah sai ya halici iblis na ja sannan wa masu da'awa su ma suna ja wanda Allah ta'ala ya sa igiyar da ke hannun masu da'awa tafi karfi a hannunsa to sai ya rike ta katamomau sai su ja shi wanda kuma Allah ta'ala ya sa igiyar da ke hannun masu da'awa a hannunsa kamar abawa take zaran abawa zaran banza to da sun ja kawai sai ya tsinke ashe igiyar iblis ta fi karfi ita kuma kamar igiyar daura jirgin ruwa ce ba sai igiyar daura jirgin ruwa ai to sai iblis ya ja shi kaga wannan tana cin hikima masu da'awa su yi aikinsu iblis shi ma yana nasa sannan daga cikin hikimomin da suka sa Allah ta'ala ya halici iblis kuma ya bar iblis ita ce ai Allah ta'ala ya halici komai biyu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai Allah ya halitta biyu ne akwai alheri akwai sharri to ya za ai Allah ta'ala ya halici annabawa kai babu shaydan su kadai za su ci kasuwarsu a akwai iblis shi ma ya ci kasuwar shi daga nan akwai hikima ta gane abubuwa kishiya ke bayyana kishiya wal diddu yuzhiru husnahu diddu kishiya ke bayyana su laula al qabih lama tabayyana husnul hasan ba da dan mumuna ba za a gane kyan mai kyau ba in Allah ya komai mai kyau to ya zaka ka gane wannan mummuna ne eh to cikin hikima Allah ta'ala sai ya sanya annabawa kyawawa masu kyan hali masu kyan zuciya ya sanya magadan su malamai masu kira zuwa ga Allah kyawawa masu kyawun dabi'u masu kyawawan zukata, shi kuma Iblis sai aka sa shi zama mai mummunan dabi'a, mai mummunar dabi'a, mai mummunan aiki, ya ja mabiyansa. Kaga duk waɗannan suna cikin hikimomi. Sannan Allah ta'ala bai halci duniyar nan a zo kawai shikenan a kwanta ba gwagwarmaya. Rayuwa ce ta gwagwarmaya. Shauki rahmatullahi alayhi yana cewa qum duna ra'ayika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihad. Ka tsaye akan ra'ayinka, kana mai yaki, domin rayuwa ra'ayi ce da kuma yaki, gwagwarmaya ce. To kaga idan babu Iblis ba za a yi gwagwarmaya ba. Sannan lada isti'aza, ba za ka samu lada isti'aza ba, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. In za ka karanta Qur'ani kawai da sai dai kawai ka fara karanta Qur'ani, Allah ba zai ce fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minash shaitanir rajim ba. Kawai da an zo Allah ran ma zai fara karatu, kawai sai fara jawo aya. To amma yanzu saboda ya samu ladan isti'aza, sai Allah ta'ala ya sanya mai sai an. Sannan daga cikin hikimomin Allah ta'ala bai halicci dan adam ya zauna kullun cikin farin ciki yake ba. To Iblis yana ɗaya daga cikin waɗanda suke sa bakin ciki a duniya da damuwa. Shi yasa hatta fushi daga gare shi yake. Fushi daga gare shi yake. Inda Allah ta'ala ya kaddara babu Iblis, to za a zauna a duniya, babu bambanci tsakanin duniya da aljanna kenan. To amma duniyan nan yau daɗi gobe ba daɗi. Yau cikin farin ciki kake, gobe ba cikin bakin ciki. To sai Allah ya sanya Iblis ya halicce shi kuma ya bashi wanzuwa a ban ƙasa. Duk waɗannan suna cikin wasu daga cikin hikimomi da suka sa Allah ta'ala ya halicci Iblis kuma ya bashi wanzuwa a ban ƙasa har zuwa lokacin da za a yi hurin ƙaho na farko, da za a kashe halittu gabaki ɗaya. To Iblis shi ma za a kashe shi, za a karɓi ransa a wannan lokacin. Allah ya kare mu daga sharrinsa. To kaga shi ne wannan. Sai Allah ya ce masa ya bashi dama har zuwa wannan lokacin. ذلك الى اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه الحلاق والموت والفناء. wannan lokacin na hurin qaho na farko shine lokacin da Allah ya kaddara ma Iblis zai mutu ya kare. Daga wannan lokacin ba Iblis cike, لانه لا شيء يبقى فلا يفنى غير ربنا الحي الذي لا يموت. domin Allah ta'ala bai hukunta ma wani ba da cewa zai wanzu a ban ƙasa ba zai mutu ba in ba shi kansa ba. Allah shine al-hayy, huwa al-hayy la ilaha illa hu, shi kadai ne mai rayuwa, cikakkiyar rayuwa. Amma duk wanda ba Allah ta'ala ba to zai mutu. Duk wanda ka san Allah ya halicce shi to zai mutu, zai mutu ko ya dade ko ba jima, ko ba dade ko ba jima zai mutu. Amma sai ya mutu iyaka kowa da yanayin yadda Allah ta'ala ya diban masa. Wani ya dade, wani ba zai dade ba. Iman, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil al-umr likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. A cikin ku akwai wanda suke mutuwa tun a ciki. Wani barin shi ma ake yi. Barin shi ake yana sati biyu, wani sati guda, wani wata ɗaya, wani wata biyu, wani wata uku. Za a yi barin sa. Wani ya mutu a ciki ya kai wata shida, wani ya mutu bayan ya kai wata bakwai, wani ya mutu bayan wata takwas, wani sai gab da za a haife shi. Sai kan shi ya ki fitowa. A nan tsakanin al'auran mace da ciki zai mutu, za a karɓi ransa, sai dai likitoci su jawo shi ko a mata wani abin da za a mata baye, shikenan a ingizo shi ya faɗo matacci. Wani kuma a sa shi ya daɗe, wani ya kai shekara 20, wani ya kai shekara 10, wani ya kai shekara 30, wani ya kai shekara 70, wani ya kai shekara 80, wani ya daɗe ya fi haka. Kowa da yadda Allah ya kaddara masa, amma babu wanda zai dawwama a ban ƙasa, kowa sai ya mutu. So daga cikin waɗanda za su mutu hadda Iblis, burinsa na cewa a bar shi har zuwa ranar gobe alkiyama, Allah ya ce ba za ka samu wannan damar ba, ba ka ba ta. Shi ne kamar yadda muka faɗi a baya cewa al-Imam Suddi, al-Imam Isma'il ibn Abi Abdurrahman ibn Abi Kariba, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri tabi'ai, almajirin Ibn Abbas kuma almajirin Anas. Almajirin Ibn Abbas ne daga cikin almajiransa, shi kuma akwai al-Imam Shu'ba, Shu'bah ibn al-Hajjaj, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi a tabau tabi'in, sa'o'in sa al-Imam Malik. To almajirinsa, to shi kuma almajirin Ibn Abbas ne kuma almajirin Anas ne radiyallahu anhu, ya faɗa yana cewa falam yunzirhu ila yawmil ba'th, Allah ta'ala ya kima Iblis jinkiri har zuwa ranar gobe alkiyama. ولكن انظره الى يوم الوقت المعلوم Allah ya masa jinkiri zuwa ranar da aka san lokacin ta wa huwa yawma yunfakhu fi suri nafhatul ula ranar da za a yi huri a qaho an nafhatul ula huri nafakku daga wannan lokacin za a karbi ran iblis shi ma zai mutu zai kare tare da masu karewa fasa iqaman fi samawati wa man fil ardi famat daga nan duk waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke sama dukkan su gabaki ɗayan su za su mutu dukkan su za su mutu malamai suna cewa sai malakul maut shi mala'ikan da ke karbar bayan an yi wannan hurin na farko zai ce ma Allah ta'ala ya Allah ba wanda ya rage a ban ƙasa da ke numfashi daga ni sai kai mu kadai muka rage ya Allah daga ni sai kai Allah ta'ala ya ce masa ban sanya ma wani daga cikin halitta ta dawwama ba saboda kai ma yanzu ka ba da ranka saboda shi ma zai ba da ranshi shikenan kaga kowa zai mutu to shine illa man sha Allah din a can waccan suratul zumur din fasaiqa man fis samawati wa man fil ard as-saiq min al-maut ai fa mata man fis samawati wa man fil ard illa man sha Allah malamai suka ce kamar yadda suka tabbata a cikin hadisai cewa ana nufin malakul maut mala'ikan mutuwa shine illa man sha Allah din hadisi ya tabbata a kansa shi Allah ta'ala ya ce ka kawo ranka kai ma shikenan daga nan shi ma zai zara kansa kaga iblis bai samu damar sa mun gode ma Allah ta'ala Allah muna maka godiya da ban kai iblis a ranar tashi alkiyama ba da morewar shi ta yi yawa duk da morewar tashi ta banza ce kaga idan aka bar shi har zuwa ranar tashi alkiyama shikenan shi ba zai dandana mutuwa ba to Allah ta'ala ya ce a'a ba za ka samu wannan damar ba ba mu kaddara ma wani dawwama ba a ce ba zai mutu ba kowa sai ya mutu العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه أتشين تفسير سعوضاء البيان كيشيوا وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت النفخة الأولى يتي ما في يوان شما لمي سنتفع كان شيوا لوك تند ألا يتاندى نكر بغن إبليس شين لوك تند زاعي هو من قهون فرق والعلم لله يتي إلي مينينا وجه الإمام أبو حيان رحمة الله عليه هنا فدي أتشين تفسير البحر المحيط هيك هذا يدل على إكراره بالبعث وأن ينانوني أشيء إبليس يا إدعى قيتاشا على القيامة أما سيدا أكا سامو بيانسا وسكو مسكا تشيبابو الدهريون كينا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ويرى يوسو rayuwar duniya ce za su rayu su mutu kuma su sake rayuwa ba za a tashe su ba su ne yanzu ake da spiritualist a cikin kungiyoyi da ake da su na bata a wannan zamanin akwai spiritualist masu cewa ana haihuwar mutum idan mutum ya mutu a Najeriya to ba mutuwa yayi ba zai je ne balle ya zama Chinese mai kananan idanuwa kuma mai wannan magana fa bai san kakan shi ba kila kage ya kamata su je can China ya hadu da kakan shi ya gane kakan shi in Allah ya batar da mutum ba kai saka shiryar da shi ba to amma anan iblis din shi kansa ya yarda akwai mutuwa ya yarda kuma za a yi tashi sannan me wa ilmihi bi anna adama sayakunu lahu dhurriyatu sannan tun a wannan lokacin iblis ya gane cewa ashe annabi adam zai zama yana da zurriya Allah zai sa annabi Adam ya haihu sannan me wa naslu sannan zai zama yana da ƴaƴa dai yu'ammiruna al-ardh za su zo su raye ƙasa thumma yamutun daga nan kuma su mutu shi yasa sai ya ce me fa anzirni ila yawmi yub'athu ya Allah kai mini jinkiri har ranar da zaka tashe su malaman tafsiri suka ce ila yawmi yub'athu ai ila yawmi yub'athu zurriyatu Adam zuwa ranar da za a tashi ƴaƴan Adam kaga wannan na nuna maka cewa ashe iblis ya san me ya san Allah ta'ala ya kaddara ma annabi Adam alaihi salam zai haihu shi yasa duk wanda yake fatan a daina haihuwa a tsaya cak to dan uwan iblis iman yana bakin ciki domin daga cikin manufa haihuwa akwai tabbatar da manufa Allah ta'ala a ban ƙasa ta cewa me zai dawwamar da nau'in dan adam har zuwa lokacin da ya kaddara mun mukari sannan daga cikin manufofin haihuwa akwai dadada ma annabi sallallahu alaihi wasallama rai ranar gobe alkiyama ya samu wadanda zai yi alfahari da su da yawan su ranar gobe alkiyama kaga nan kuma shine gargadin da ake ba kawai a haihu ba a'a ba haihuwar ba a kula da abin da aka haifa ai iyakar bakin kokari wajen kula da abin da aka haifa domin idan haihuwa kawai ake so a yi ai za a iya haihuwa ba sai an yi aure ba ko ba a yi za a iya haihuwa ba sai an yi aure ba amma saboda Allah ta'ala cikin hikimarsa yana son ya gudanar da tsari a rayuwar dan adam baya son rayuwar dan adam ta zama rayuwa ce ta hargido sai ya sa wani ya zama baban wani yanzu dukkanmu nan muna alfahari ne saboda duk muna da babanni kowa yana jin daɗi yana murna ce ga baban shi ko baban nan ya zama yana da rai ko ba shi da rai an dai san baban shi sai da aka daura masa aure da mahaifiyarsa ta nan aka haife shi to kaga tun daga nan zaka binci tsarin Allah subhanahu wataala ashe bai da dan adam ya zo ya rayuwa ta shirme ba aw akuya ba da bunsuru ai nake daura masa aure a wani masallaci kaga su saboda Allah bai kaddara cewa za su yi rayuwa mai tsari ba su Allah ya halice su ne kawai ai su ta haihuwa mai ta kama su muna yanka muna cin daɗi ko ba shi bane kawai shi kenan hikimar halittar su mai ta kama su muna yanka su muna jin daɗi shi yasa duk wanda ya ce ba za a yanka tinkiya ba ba za a yi wai yana jin tausayin su to na banza ne ya je ta rayuwar shi ta banza wai shi vegetarian akwai su vegetarians suwai ba su cin nama duk abin da aka yanka ba za su ci ba wai sai dai nabatat sai dai su ci mangwaro in ya kare kuma sai su koma su nemi tsada in tsada ta kare kuma su ji suna neman dinya kayan banza bakin nan mai bata baki wai su ba za su ci nama yanzu dan Allah wanda zai ce baya cin nama bai wahalar da kanshi a duniyar nan to a duniyar nan akwai abin da ya kai nama daɗi eh akwai shi shi yasa wani bawan Allah ya ce min alaga bata mala duk ranar da likita ya ce min in daina cin nama to na san mutuwa ta tazo ke to kaga shine wannan to Allah ta'ala ya sanar da Iblis cewa dan annabi Adam zai zuriya shi yasa ya ce min anzirni fa anzirni ila yawmi bu'asu ya Allah tunda zaka rayar da ƴaƴan Adamu to ka banni ni kaka karɓar ina har ranar da zaka kashe rayuwarsu ni kuma ka tayar da su to ni kuma ranar ne ma sai mu tashi tare sai Allah ya ce a ba za a maka haka kana dai da lokaci to ya san haka wa anna minhum man yunzau sannan kuma Iblis ya san cewa a cikin ƴaƴan Adam akwai wanda za a yi majinkiri fa yakunu talabuhu al inzar bi an yughwiyahu sai ya zama burin Iblis kamar yadda zai faɗa mana a gaba da kanshi zai faɗi shine burin Iblis duk wanda Allah ya masa jinkiri ya balaga ya rayu to Iblis in san samu ne a wajensa ya halakar da shi burin Iblis ke Iblis bai ki a ce duk ƴaƴan da annabi Adam alaihi salam ya haifa su shiga wuta tare da shi wallahi kuma ya faɗa ma Allah haka za mu gani a gaba وَيُوَسْوِسُ إِلَيْهِمْ sannan kuma ya so a ce da halittun da Allah ta'ala zai yi na ɗan adam to ya riƙa sa musu waswasi kun san mafi girman makamin iblis shine waswasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi alladhi radda kaidahu fil waswasa mafi girman abin da shaydan zai iya maka ne ya cutar da kai shine ya sa maka waswasi sai mu kuma Allah ta'ala sai ya ba mu kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljannati wan nas yasama waswasi yasama kokonto a zuciya shi yasa ba a san dan adam ya zama yana waswasi kada ka sake ka saba ma kanka da waswasi tun a rayuwa in ka fara ka aje biro anan sai kuma ka rika cewa an ya biran kai wannan kamar ba nawa ba to ka goge Allah ya raba ka da wannan tunane-tunanen irin wannan biran ka ne wannan ka aje kanka kawai ka dauka shine zai gangarar da mutum sai ya kai mu matsayin da zai je bayi kawai da ya miƙe ya sa wandan shi sai ya ji bawali ya sake zuban masa kuma wallahi ba bawali bane Iblis ne yake son ka zawwama a bayi har a gama kiran sallah ai iqama baka samu sahun farko ba baka samu raka'a ta daya ba baka samu ta biyu ba sai an gama sallah sannan ka gama awa kadai a bayi ko awa daya da bayi ko awa daya da rabi kana bawali wanda bawali ne wannan ka zo alwala kana zuwa alwala shikenan sai ka kai kafa sai ya ce maka ai baka shakan hanci ba sai ka ga mutun ya dawo shakan hanci sai ka sake kaiwa kafa sai ya ce ah ai baka kokura baki ba ka sake dawowa sai ka kai kafa sai ya zo sai ya ce maka ah ai baka wanke fuska ba sai ka kai kafa sai ya sake ce maka ai baka wanke sandalmin hannunka ba haka zai ta maka in ka zo za ka yi sallah liman fa kake bi kawai sai mutun ya ce wai bai takbiratul ihram ba kaji mutun ana sallah azhar sai ya ce Allahu akbar so bakwai kaman ya zo sallah idi na sha ba da wannan labarin wani bawan Allah haka yazo ya same ni yace masa nace da wa kake sallah ba dare liman ba yace eh nace sakin hannu kake a sallah ko kama hannu kake yace kama hannu nake nace to dan ranar da ka ganka ko ba a cikin masallaci kake ba kai haka ka dauka sallah kake ko tuka mota kake kai haka ka dauka sallah kake shine abinda zaka shi daki ya ki shedan da shi amma idan ka biye masa shikenan halakar da kai zai wallahi da wannan ne mutun zai gangara har yazo yana shakka game da samuwar ubangiji mutum yana zaune kawai sai ya kafa tunanin wai Allah ma akwai shi wal iyazu billah to kaga wannan waswasin shedan ne iblis babbar damar da Allah ya ba iblis kenan ga dan adam ya sa masa waswasi a cikin zuciyarsa to kaga shine wannan malam ibnu al-qayyim rahmatullahi alayhi yake cewa me tambaya zai iya tambaya yace ayu hikmatin fi ibqai iblis ila akhir az-zaman wa imatati rusul wai wace hikima ce take cikin Allah ta'ala ya sa iblis zai wanzu amma kuma yake karɓar rayukan manzanninsa ina annabi nuhu ha ya rasul ina annabi idris ina annabi isma'il da annabi ibrahim da annabi isa da annabi yaqub da sulaiman da daud duk ba su amma iblis fa yana nan to me cece hikimar da ta sa Allah ya bashi a ban kasa malam ibnu al-qayyim yake cewa fa kam lillahi fi zalika min hikmatin tadhiqu biha al-afha yace tabbas lalle Allah yana da hikimomi masu yawa wadanda kwakwale ba za su iya kawo su ba gabaki daya fa minha daga cikin hikimomin da suka sa Allah ya bashi dan a ban kasa annahu subhanahu lamma ja'alahu mahkan wa mihnatan ai Allah ta'ala ya halicci iblis domin ya zama jarabawa gare mu tun daga baban mu annabi adam da Allah ta'ala bai sanya jarabi annabi adam to ba zai halici iblis ba kun ga iblis din nan ai za mu ji a gaba insha Allah ta'ala ba shi zai zo ya samu annabi adam alayhi salam ya rika ziga shi itaciyan nan da aka ce kai ya ci don Allah in ba jarabawa ba da kaddarawa ta Allah wai kai ya kake tsammanin girman aljanna yake yadda Allah ta'ala ya siffanta mana aljanna a cikin alqur'ani da hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallama kana jin aljanna wani waje ne da ya kama da layin ku ko ya kama da unguwarku ko a wace unguwa kake a cikin Abuja wallahi ba haka bane ko kana zaune a London ko a Paris ko kana zaune a New York wallahi duk ba za a kamanta su da aljanna ba wane su to duk fadin aljannan nan Allah ya kalli annabi Adam alayhi salam daga shi sai matar shi su kadai aka ce ka ga fadin wajen nan to duka naka ne duk abin da kaga dama ka yi a ciki ƴaƴan itacen da ke ciki duka naka ne ka ci komai gidajen da ke ciki ka rika zaben yau ka kwana a wannan gidan gobe ka kwana a wannan gidan in kaga dama kana da iko kowane gida kai safan daya ka fita ka more da aka ma annabi adam alayhi salam haka amma saboda jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce masa banda itaciya kwara daya kuma aka nuna ma annabi adam alayhi salam wannan itaciya aka ce kakkace ita ma matarsa Hawwa domin Allah cewa wala taqraba su biyu wala taqraba hadhihi shajarata kuma aka masa gargadi aka ce in ka ci zaka zama cikin wadanda suka cuci kansu sakamakon ka ba zai yi kyau ba amma saboda jarabawa duk wannan dadin da wannan yalwa da wannan fadada da wannan arzikin da wannan tagomashin sai da iblis ya sadado ya sa ma annabi adam alaihi salam waswasi wallahi sai da yaci yana ci sakamakon farko da Allah ya masa aka yaye masa tufafin shi aka mai da shi tsara shi yasa karshen walakancin da za a madan adam kenan a yaga mai riga a cire mishi riga baka ganin yadda masu laifi ake musu ko baka ganin yadda ake an kama su sai a basu daga su sai dan kamfai to ai daga can ne aka gano fakkon abin da aka fara ma annabi adam alaihi salam ke aka yaye mishi tufafin shi aka cire tufafin kaga bala'i ce to lokacin da Allah ya sanya iblis ya zama bala'i jarabawa ga annabi adam to da ya zama haka yakhruju bihi at-tayyib min al-khabith Allah yayi haka ne domin ya tantance waye mutumin kirki waye mutumin banza ba da dan iblis za a gane mutumin banza ba amma sai Allah ya bar iblis domin ya dibi inashi inashi sannan wa walihi min aduwihi wa walihu min aduwihi sannan Allah ya tantance waye masoyinsa waye kuma makiyinsa iqtadat hikmatuhu ibqa'ahu to wannan ya jawo Allah ya sanya a cikin hikimarsa ya wanzar da iblis a ban kasa saboda hikima ta farko kenan Allah ya tantance waye masoyinsa waye makiyinsa waye mutumin kirki waye mutumin banza ta sanadiyar iblis aka gane aka yi walƙiya kowa aka gane shi mabiyan iblis sai su bi iblis akwai hizbullahi akwai hizbul shaitan ulaika hizbullahi ala inna hizbullahi hizballahi humul muflihun ulaika hizbul shaitan ala inna hizbul shaitan humul khasirun akwai hizbullahi akwai hizbul shaitan akwai jama'ar Allah su ne muflihun su ne waɗanda za su samu babbar rabo akwai kuma hizbul shaitan su kuma su ne waɗanda za su yi asara to hikimar farko ce liyahsul al-ghadd al-matlub bi khalqihi domin manufar da ta sa aka halicci iblis ta tabbata sai aka wanzar da shi aka bashi walau amatahu la fata dhalika al-ghadd da Allah ya karbi ran iblis to ba za a ci gaba da tantance mutanen kirki daga mutanen banza iman in iblis ya mutu to wa zai ci gaba da batar da batattu wa zai ci gaba da yin waswasi a cikin zukatan lalatattu wa zai ci gaba da halakar da halakakku kaga shikenan an tsaya to amma Allah ta'ala ya sa kaddara yanzu misali yaushe rana za ta kare da wata zuwa lokacin da za a tashi alkiyama ko lokacin da za a mutu ga baki da idan shamsu kuwairat to me yasa Allah ya bar rana me yasa Allah ya bar wata saboda suna da tasiri a rayuwar ƙasa ko suna ba mu haske sannan suna da tasiri hatta a lafiyar jikinmu yanzu irin yaran nan da suke ake yi wasu ƴan falo suna saman bene in ka tafi kasashen da suke da benaye mutum yana rayuwa a hama a sama ta 17 bene na 17 za ka ga ƴaƴansu suna samun matsala ta gwami saboda me saboda ba su samu vitamin D ba wanda ake samun shi daga hasken rana na farko-farkon in ka tafi kasashen Laraba za ka ga ƴaƴansu da yawa sukan samu waɗannan matsalolin har ya zama a asibiti suna ba su shawara cewa duk da sun ga hantsi irin kamar karfe 7 din nan zuwa karfe 9 to su rika sakowa da rabenin suna shanye ƴaƴansu ku kaga ƴaƴanmu da suke rayuwa a cikin unguwa ba ruwan su kai yanzu ya mu shekar watan shi ma shi da sai ga ya fara tashi ya sha rana Allah kaga talauci ma na da fa'idar shi imana yanzu yin wadancan da suke can cikin AC sai yayansu sun duk sanyi sai ya tankware musu kafafuwansu sai ga yaro ya taso ya zama gwami yana tafiya haka in ba Allah ya yi masa gamdakatar ba sai ka ga haka zai girma kafa shi a tankware to amma mu yayanmu alhamdulillahi sai ka gansu ga sunan suna sha rana Allah shikenan wani ma karfe 7 din dama ya bar uwar shi ya fito kofar gida ba wando kuma ko wanda ba haka muke ba Allah ya shirye mu Allah ya rufa mana asiri ba daidai bane wannan kuskure ne in Allah ya baka daka kula da shi ba daidai bane a rika sakin yara kaman awakai a titi ba daidai bane wannan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.